الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 2 ga watan Sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 5 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul kahf kafin darasi da yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
kamun
da muke cikin sa ziyariya da kare kito bazan har yau wannan suke sanaye a lokacin azumi ba su azumi saboda sanannin zahi da mana babu ruwa kuma ba su kai ma dan bulaguro wanda kasancewar bulaguransa yana cikin jeji inda akwai karanci wanda yake na ruwa ruwan da yake tare da shi bai wuce ba ya sha taimama zai yi a lokacin kowace sallah ko kuma amfani da ruwa zai yi wanda bayani ya gabata duk lokacin da matafiyi ya kasance ruwan da ke tare da shi ruwa ne dan kadan wanda in yayi amfani da wannan ruwa a wajen tsarki to kishirwa ta kan iya cin masa kafin ya kai inda zai samu ruwa anan sai ya dena yin tsarki da ruwan yayi taimawa ruwan da yake tare da shi ya bar shi domin ya sha kuma dama abu ne sananne ai shi matafiyi ubangiji subhanahu wataala ya sauke masa wato ya masa rangwamen azumi yakan iya aji azumi bayan ya dawo gida sai ya lissafa iya gulgulan kwanukan da ya sha ya rama wannan ba bambanci tsakanin wani bulaguro na zuwa tunan zinariya ko wani bulaguro na daban domin neman dukiya ne neman dukiya ko abu ne wanda Allah ya halitta mana na'am
halakan abin da Annabi Isa da Mahdi
to babu ban san wata alaka ba tsakanin su sai dai kasancewar kowanne daga cikinsu yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama na'am kamar kaga
kana so limanin da yake gudu kun kai fatiya da tafsir haka ne
yau a Hausa inda yake bayyanar da karatu kuma kai
inda ake
kamata yayi ka tambaya a inda limami yake bayyanar da karatu shin mamu zai yi karatu ko ba zai yi ba in zai yi menene zai karanta wasu malaman suna ganin cewa ko limami yana bayyanar da karatu dole ne sai ka karanta Fatiha amma kuma ba fitowa fili ba za ka yi ka bayyana shi kanshi Abu Huraira da ya faɗa cewa ikra bi hafi nafsi ka karanta ta a cikin zuciyarka tare da cewa yin karatu ga mamu a lokacin da limami yake bayyanar da karatu wannan an shafe shi baya halatta iya abin da yake kanka shine ka saurari abin da limami yake karantawa Na'am.
Mutum da ya samu kursi ta tiyata, to yanzu karatun da zai fi inda zai fi ya tabbatar da cewa kamar yanayin wurin dole ba za a yi karatu ba, sai ya yi amfani da iya irin sabon sai inda ya yi. Sai aka samu sakamakon yanzu yana fitar da shi ce wannan karatun ko kuma yana fitar
da. Wannan duka wahayin shaidani ne cewa akwai wani yanki a doron ƙasa wanda ɗan adam ba zai rayuwa sai ya sha giya. Wannan duka magana ce mai dace gefe, wahayi ne na shaidani. Babu inda dan adam ba zai rayu ba giya Ubangiji Subhanahu wataala bai sanya ta magani ba. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata cuta face sai ya saukar da maganinta, sai yake cewa ku yi magani amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta mu. Haka a wani hadisi yake cewa Allah bai sanya warakar ku a cikin abin da ya haramta mu, saboda shi tsananin sanyi cuta ne, amma giya ba maganin tsananin sanyi ba ce. Abubuwa na sanyi ga sunan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a can cikin suratul Nahl, su ne tufafin da ake sakawa da gashin dabbobi. Magani ne wanda yake na sanyi, amma maganar cewa wai dan adam ba zai rayu a ƙasar Rasha sai ya sha giya, wannan duk wahayi ne na shaidani. Kankanan yara da suke rayuwa a cikin giya ake ba su sha? Ko waɗanda suke marasa lafiya a kwance rayuwa suke giya ake ba su sha? Kowa ne a ƙasar Rasha yake shan giya? Don haka wannan duk magana ce ta banza wadda take yawo cewa damar mutum yana son ya sha giya shi, amma ba maganar cewa ba za ka rayu a ƙasar Rasha sai ka sha giya. Kuma Rasha ba ita kadai ba ce ba ƙasar da tafi ko ina sanyi, akwai yankin da sun yi Rasha sanyi. Ya fi Rasha tsananin sanyi. Yanzu nan je ka alje ka ga a lokacin sanyi yanda naji take sauka. Yanda naji take sauka a can su ma sauka take. Kuma yanzu anan sanyin da ake yi a wajen magariya, sanyi ne ake yi kuma gaya mutane suna rayuwa. Giya suka sha? Ba maganar cewa sai mutum ya sha giya. Ka nemi tufafi wanda Allah ya hore mana su saboda maganin sanyi. Magani akwai tufafi na maganin zafi, akwai tufafi waɗanda suke na maganin sanyi. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul Nahl, Ubangiji ta'ala yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha afakan wa mata'an ilahin. Ko kuma ba ita ba, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Ash-shahid shine yake cewa wa sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum, Ubangiji ta'ala shi ya hadanta muku tufafi taqikum al-harra, tufafin da suke kare ku tsananin zafi. Sannan a nan kuma sai ka hararo, akwai tufafi wanda suke na musamman waɗanda suke kare mu dangane da tsananin sanyi. An gane ko? Ba sai an ce maka ba wasu rabi da take kumul barda, da aka ce da tufafi waɗanda suke kare bawa game da tsananin zafi, to akwai tufafi na musamman kuma waɗanda suke kare bawa game da tsananin sanyi. Wannan tufafi yana ɗaya daga cikin abin da yake maganin sanyi. Haka wani malami can cikin littafinsa a cikin makama yake ce akwai wasu kafatu shatwa kablasar guda bakwai, wanda yake cewa duk wanda ya tanade su sai dai ya ji an ce sanyi ya wuce, ya ringa tambaya ta ina ya bi. Shi ne yake cewa ja'a shita'u wa indi min hawa'ijihi sab'un idhal qatru an hajatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu dila ba'dal kababi wa kaffun na'imun wa kisa. Wannan kablasar guda bakwai yace duk mutumin da ya tanade su sai dai ya ji an ce sanyi ya zo ya wuce. Shine yace ja'a shita'u wa indi min hawa'ijihi sab'un idhal qatru an hajatina habasa. Kablasar na farko shine yace kinnun, wato shine daki. Mai sanyaye maganin sanyi ya nemi daki, abu na farko kenan. Sannan abu na biyu sai ya ce wa kisun jikar kudin sai zamanto a cike take. Wa kanun abu na uku shine kasko wanda yake na jin wuta. Abu na hudu shine yace wa kasu ila wato da gidauniya ta shan kunu. Kaulasar na biyar shine yace ba adal kababi wato bayan mutun ya tanadi wato shine gashashen nama ko kace kilishi. Na cikon bakwai shine yace wa kaffun na'imi wato da mata wadda take yarinya. Na bakwai shine wa na bakwai shine yace wajisa wato shine da barko. Kaulasar na bakwai shine wajisa yace da barko kisa unke irin barko irin wanda ake kawowa daga wajen Libya. In dai ka tanadi waɗannan kaulasar guda bakwai sai dai ka ji an ce sai ya zo ya wuce. Na'am. Shine yace kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu ila ba'dal kababi wa kaffun na'imun wa kisa. Farko kenan daki. Na biyu jikar kudi ta zamanto a ciki. Na uku kaskon jin wuta. Na hudu wato shine nama wanda yake gashashen nama kilishi. Na biyar wato shine gidauniya ta shan kunu. Na shida wato shine mutun ya zamanto yana da aure kenan. Na bakwai shine yace mutun ya samu barko. Kenan waɗannan su ne maganin sanyi. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kissa ta Zulkarnayn. A tafiyarsa da yi ta yawo ta duniya kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana shi Zulkarnayn kamar yadda bayani ya gabata sarki ne wanda yake nagartacce adali wanda ya zagaye duniya domin yada addinin musulunci kuma domin ƙara fadada wato mulkinsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙudurarsa ya hore masa duk wata hanya wanda yake so ya kai izuwa abin da yake so ya cimma burinsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya masa sababin da zai kai shi izuwa duk abin da yake da bukata. Shine ya isa mahudar rana, daga mahudar rana sannan ya je mafadar rana, sannan a can wajen mahudar rana ya samu wasu jama'a waɗanda suka kai kukansu izuwa shi Zulkarnayn, suka ce masa inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Suka ce masa lalle wasu jama'a waɗanda ake kiransu Ya'juj wa Ma'juj, wanda bayani ya gabata su Ya'juj wa Ma'juj wato suna daga cikin ƴaƴan Adam domin ƴaƴa ne na Yafus dan Annabi Nuhu alaihi salam. An gane ko? Akwai maganganu waɗanda ba su da kai balantana ƙafa waɗanda suka zo akan cewa wai ba sa daga cikin ƴaƴan Adam. Wasu ba suka ce a ƴaƴa ne na Adam shi kadai amma banda Hawwa. Suka ce wai domin Adam alaihi salam mafarki yayi daga wannan maniyi da ya zubar da shi Allah ya halicci wato ƴaƴan wannan Ya'juj wa Ma'juj, kenan ba sa daga cikin ƴaƴan Hawwa amma ƴaƴa ne na Adam. Wannan magana ba ta da kai balantana ƙafa. Abu wanda yake tabbatacce jinsi ne daga cikin ƴaƴan Adam, wanda kuma ƴaƴa ne na Yafus dan Annabi Nuhu alaihi salam, wanda kuma bayani ya gabata akwai wasu athar waɗanda suka zo akan bayani game da sifofinsu cewa wai gajeransu dogonsu bai ya wuce ɗani biyu, ƴan gajajjeru ne, ga manyan kunnuwa, wai sai ya shimfiɗa kunne ɗaya ya lulluba da ɗaya. Waɗannan duka ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hadisai bane ba. Iya abin da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta su da mutanen da suke kama a yau, wato su ne mutanen Turk, amma Turka wanda ake kiransu Mogul, akwai ƙasa ta musamman Moguliya a yau. To waɗannan mutane su ne suke kama da Ya'juj wa Ma'juj, inda manzon Allah ya kamanta suna da kankanen ido, sannan fuskarsu yadda ka san faifai haka take. To shine anan suka kai kukan cewa lalle Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, wato suna mana barna a ban kasa, ma'ana idan sun ƙetaro sukan mana barna. Fa hal naj'alu laka kharjan, shin ko zaka yadda ka amince mu sanya maka wani lada, ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda, akan cewa ka sanya wani shamaki tsakanin mu da su wanda zai kare mu da su, kenan ba za su iya ƙetarowa su yi mana barna. Idan aka ce as-saddu, wato shine toshiya kenan, abinda zai zaman to shamaki tsakanin abubuwa biyu, ɗaya baya ƙetarawa zuwa ɗaya, shine suka nemi cewa fa hal naj'alu laka kharjan, shin ko zaka yadda ka amince mu sanya maka wani lada, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, akan cewa ka sanya wani shamaki tsakanin mu da su. Zulkarnain sai ya ce da su, ma makanni fihi rabbi khair, abinda ubangiji na ya tabbatar da ni a cikin sa na matsayin daraja khairun, shi yafi alkhairi game da ladan da zaku ba. Shin kuna da abin da zaku ba? Matsayin da Allah ya mun ya wadace ni, don haka bana buƙatar ladan ku, kuma aiki zan muku, sai dai fa'inuni bi quwwati, ina buƙatar ku taimaka min ku agaza min da wani ƙarfi wanda yake naku, ma'ana duk wanda ya san zai iya kawo gudunmuwa daga cikin ku akan yin wannan katanga ya kawo gudunmuwar sa. Aj'al bainakum wa bainahum radma, yace zan sanya radman, wato ita ce katanga, bainakum wa bainahum, tsakanin ku da su. Wannan yana nuna mana idan ka kasance kana da wadata an nemi kai wani abu, to abin da ya dace ka nemi sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka yi fi sabilillahi. An gane ku? Anan an nemi cewa a sanya masa lada ya yi wannan aiki, kaga karɓar ladan ba laifi ba ne ba, amma sai ya nuna matsayin da Allah ya masa ya fi alkhairi game da abin da za su ɗauka su ba shi. Sai ya ce kawai iya abin da yake buƙata, fa'inuni bi quwwa, ku taimaka min ku agaza min da wani ƙarfi na ku, ma'ana ku ma ku zo ku kama. Aj'al bainakum wa bainahum radma, in sanya wata katanga tsakanin ku da su, kenan wadda za ta kare ku game da barnarsu. A lokacin nan suka ba shi haɗin kai, sai ya ce da su, atuni zubaral hadidi, ya ce ku bani wato guntattakin ƙarfi. Alhadid wato shi ne baƙin ƙarfi, lafazin zubar jam'i ne na zubra, idan aka ce zubra shi ne wato guntun ƙarfi. An gane ku? Shine ya ce atuni zubar alhadidi, ya ce ku bani guntattakin baƙin ƙarfi. Lokacin nan suka zo masa da guntayen wato baƙin ƙarfi, ya sanya aka jera tun daga gabar wancan dutse zuwa wannan dutse, wanda daman ta tsakanin dutse da dutsen ne suke shigowa, amma duk zagayensu babu inda za su iya haurowa domin duwatsu ne. To ta hanyar da suke shigowa shine sai ya ce ku zo min da ku bani guntattakin ƙarfe. A lokacin da suka zo masa da guntattakin baƙin ƙarfe, sai ya jera tun daga gabar wancan dutse har zuwa wancan dutse guda. Shine Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza sawa bainas sadafaini, har aka kai lokacin da wato waɗannan guntayen baƙin ƙarfe da itace da ya jera wato ya daidaita tsakankanin kenan gaba guda biyu, kenan gabar wancan dutse da wannan dutse. Qala, sai ya ce da su, qalan fuku, sai ya ce ku rusa wuta, ma'ana ku rura wuta. a lokacin nan suka hura wuta ta ringa ci. Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza ja'alahu naran, har aka kai lokacin da ita wannan wuta ta maida wannan bakin karfe, wato ya narke shi ma ya koma wuta. Idan aka sanya bakin karfe a cikin wuta, idan ana zugawa idan ya narke, to baka bambanta tsakanin shi da garoshin wuta. Shine Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza ja'alahu naran, ja'ala anan yayi ta'addi ila maf'ulain, al-maf'ulul awwal shine ad-damir, al-maf'ulus sani shine narin. Kenan ja'ala anan bi ma'ana sayyara, hatta idza ja'alahu naran ay hatta idza sayyarahu naran, har aka kai lokacin da ita wannan wato wuta da ake rurawa ta maida wannan bakin karfe ya zama wuta, ya narke ki. Qala sai yace atuni ufrigi alaihi qitra, yace ku bani qitran, wato narkakkar tagulla, ufrigi alaihi, in zuba akan wannan bakin karfe. Saboda abu ne sananne, duk lokacin da aka narka wani nau'i na karfe aka hada shi da wani nau'i na daban, to yafi kwari. To shine anan sai yace a kawo masa kidran, wato narkakkar tagulla kenan. In aka ce tagulla a Hausa shine jan karfe. Shine yace atuni ufrigi alaihi kidra, ku bani wato narkakkar tagulla, ufrigi alaihi, in zuba kenan akan wannan bakin karfe da ya narke. A lokacin nan suka bashi ya narka, aka hada aka yi katanga. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa masta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqaba, wato shi zulkarnain Ubangiji ta'ala yake fada mana iya abin da ya fada ma waɗannan jama'a, yace fa masta'u an yadhharu, hikima yace da na hada wannan bakin karfe da jan karfe aka hada aka yi katanga, yace fa masta'u an yadhharu, ya ajuja wa ma'ajuj, ba su da ikon da za su hau wannan katanga su ɗaukaka a kanta, saboda samtsinta. An gane ku, tana da samtsi bayan da za a yi su kama su hau kanta. Sai ya ce wa mastata'u lahu naqaba, ya ce kuma ba su da ikon da za su iya huda wannan katanga saboda kwarinta. Sai ya ce da su hadha rahmatun min rabbi, wannan katanga da na muku jin kai ne na musamman daga wajen Ubangijina. An gane ko, ba wani karfi na bane, ba wani wayo na bane, ba wata dabara ta bace, ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji na shine ya ganar da ni yin wannan katanga na muku. Wannan ku haka ake bukata duk lokacin da bawa yayi abu, to abinda ake bukata ya kubuta daga karfinsa da dabarar shi, mai da al'amari zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, saboda ni'ima ce daga cikin ni'imominsa. Shine yace qala hadha rahmatun min rabbi, yace wannan katanga da na muku jin kai ne na Ubangiji na, domin shi ya ganar da ni yanda zan yi wannan katanga nayi. Sai yace amma fa ku sani, fa idza jaa wa'du rabbi, idan alƙawalin Ubangiji na ya zo, shine kenan na tashin alkiyama, gab da tashin alkiyama. Ubangiji ta'ala yake cewa ja'alahu dakka, ja'alahu dakka'a, ko kuma ja'alahu dakkan, wa kana wa'du rabbi haqqa, Ubangiji na zai maida wannan katanga dakka'a, wato sai ta zamanto kenan ƙasa wadda take daidaitacciya, ko kuma kace dakka'a kenan sai ta zamanto ƙasa wadda take mai santsi. Kenan a wannan lokaci ya ajuju wa maju sai su samu damar ruguza wannan katanga su hauro. Ko kuma ja'alahu dakkan, Ubangiji ta'ala sai ya maida wannan katanga ta rugulgushe, babu ita babu alamarta. Sai ya ce wa kana wa'du rabbi haqqa, alƙawalin Ubangiji na ya kasance gaskiya ne, duk abinda Allah ya yi alƙawali dole ne sai ya tabbata. Shine sai Ubangiji ta'ala ya ce wa tarakna ba'abahum yawma idhin yamuju fi ba'd, wato a watarakna ba'abahum yawma idhin, Ubangiji ta'ala ya ce a wannan yini, ma'ana yinin da katangar take rugujewa, Ubangiji ta'ala ya ce za mu bar ba'abahum, junansu, ya muju yana gaurayuwa fi ba'din a cikin juna, ma'ana gaba ɗayan su za su shigo duniya, an gane ko za su gangaro su yi tabarna, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun, a wannan lokaci za su shigo junansu yana gaurayuwa a cikin juna, duk wani teku wanda yake na duniya sai sun shanye shi, duk wasu itace sai sun bata, duk wani abu wanda yake na dukiyoyin jama'a sai sun bata. Kamar yadda bayani ya gabata, yanda kasancewar wannan ku a lokaci bayan kenan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kawar da Dajjal, sai Annabi Isa alaihi salam a lokacin nan ne ya ajuju wa ma'ajuju wato za su gullo, an gane ku, kenan Dajjal yana gabatar su. Idan Dajjal ya zo ya gama barnarsa ya yi kwanan shi 40 a duniya, wanda daga cikin kwanukan shi akwai kwanan da tamkar shekara yake, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, a lokacin da suka haɗe da Annabi Isa alaihi salam a nan babu Lut wanda tana cikin ƙasar Sham, a lokacin da Annabi Isa alaihi salam ya haɗu da Dajjal, Dajjal zai narke take yanke irin yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta. Kenan fitina ta Dajjal a lokacin nan an gama da ita. To a lokacin nan su kuma Ya'juj wa Ma'juj, Allah sai ya kaddara wannan katanga ta rubuje gaba ɗaya sai su shigo duniya. Idan suka shigo duniya suka ringa barna, muminai sai su fake zuwa ga Annabi Isa alaihi salam, Ubangiji Ta'ala sai ya wahayi ga Annabi Isa ya ce bayina ka tarar da su a wajen wannan dutsen Duri Saina. A lokacin nan duk wasu muminai Annabi Isa sai ya tara su a can. Idan ya ajuju wa ma'ajuju suka gama barnarsu suna cikin barnarsu, Annabi Isa da muminai sun kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan Allah ya yi musu wannan fitina. A lokacin nan Allah yakan aiko wata tsutsa, irin tsutsar da take fita daga hancin dabobi. Waɗannan ya ajuju wa ma'ajuju sai ta kama su a wuya, a wata riwaya kamar yadda take cikin Sahihu Muslim za ta kama ƙeyarsu. Duk wanda wannan tsutsa ta kama sai ya mutu take yanki, gaba ɗayan su za su mutu irin tamkar mutuwar rai ɗaya ɗaya, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, a lokaci guda gaba ɗayan su za su mutu. Idan suka mutu babu abin da zai rage a ban ƙasa, manzon Allah ya ce babu inda za ka ɗora hannunka daidai da ɗani ɗaya sai ka samu kitsansu, mansu ko gawarsu, gaba ɗaya sun ɓata duniya. A lokacin nan Annabi Isa alaihi salam da muminai za su koma kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala su roke shi. Ubangiji Ta'ala da kudurar shi zai aiko wasu tsuntsaye, manzon Allah ya ce wuyan waɗannan tsuntsaye kamar wuyan raƙumi, raƙumin ma na Khurasan shine wanda ake ce masa al-Turkuman, irin waɗannan raƙuma masu tozo biyu, wannan tsuntsaye haka Allah zai aiko su. Idan Allah ya aiko su za su tsince gawar Ya'juj wa Ma'juj gaba ɗaya, su kai su jefa su iya inda Allah ya so. A lokacin nan Allah zai sanya sama ta yi ruwa, idan ta yi ruwa gaba ɗaya Allah sai ya wanke ƙasa, ƙasa ta koma ta tsarkaka, Ubangiji Ta'ala sai ya sanya ƙasa cewa ta fito duk albarkatun da yake cikinta. A lokacin nan sannan bayan haka kenan sai muminai, Ubangiji Ta'ala sai ya aiko wata iska daddada, manzon Allah ya ce duk wani mumini idan ya shaki wannan iska wato Allah zai karɓi rayuwarsa. A lokacin nan kuma babu wanda zai rage a ban ƙasa sai waɗanda suka fi kowa sharri da mugunta da lalaci a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda a kansu ne alƙiyama za ta tabbata. Shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd, Ubangiji Ta'ala ya ce a wannan yini, ma'ana yinin da katangar take rushewa, mun bar junansu na gaurayuwa a cikin juna, haka za su shigo cikin duniya, junansu yana gaurayuwa a cikin juna saboda yawa. Ubangiji Ta'ala ya ce wa nufiha fi suri, a wannan lokaci Ubangiji Ta'ala ya ce za a yi busar ƙaho, kenan sai bayan ya ajuju wa ma'ajuj sun gushe, sannan Annabi Isa da sauran muminai sun dawo, sannan Allah zai aiko iskar da za ta ɗauke dukkan muminai, sannan sai waɗanda suke ƙasƙantattu lalatattu a ban ƙasa, wanda manzon Allah yake cewa a lokacin nan su waɗanda suke ƙasƙantattun manzon Allah yace ya taharujuna taharujal humuri humuri shine yace wa yabqa shirarun nas ya taharujuna taharujal humuri fa alaihim taqumu sa'a manzon Allah yace iya wadanda za su rage aban kasa sune lalatattun jama'a a fili zaka ga maza da mata suna saduwa irin yanda jakai suke saduwa da junansu manzon Allah yace wadannan jama'a akan su ne alkiyama za ta tabbata kamar yanda hadisin yana cikin wato sahihu muslim to kenan anan ana nuna mana ashe ya ajuji wa ma'ajuji suna ɗaya daga cikin alamomi waɗanda suke manya manya na tashin alkiyama kuma su ne kusan ƙarshe shine ubangiji ta'ala sai ya ce wa nufika fi suri wato sannan za a yi busa a cikin kabo an gane ko as-sur wato shine kabo wanda Allah ya wakilta wani mala'ika na musamman game da busa wannan kaho na tashin alkiyama wanda shi mala'ikan da Allah ya wakilta tuntuni ya kafa bakinsa a jikin kahon iya abin da yake jira izini na ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yake cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kaifa ana wa sahibul qarni qad iltaqama alqarna yantaziru alizna manzo Allah yace yaya zan saki na ji dadi da rayuwar duniya wanda alhali ma'abucin kaho mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho manzo Allah yace tuntuni ya kafa bakin ya kafa kahon a bakin sa jiran izini yake na ubangiji subhanahu wataala cewa ya busa kowa ya tashi daga aiki to wanda ita wannan busa ta kaho kamar yanda wasu malamai suna ganin busa ce guda uku za a yi akwai busa wanda za a yi ta razanar da jama'a an gane ku sannan a yi busa wanda duk sauran da suke raye a ban kasa take yanke su mutu sannan busa ta uku ita ce kuma wanda za a tada mutane tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa busar da za a yi busa ce guda biyu illa kasancewar ita busa ta farko in an yi ta dukkan jama'a za su razana kuma take yanke su mutu kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhiri ubangiji ta'ala yace a ranar da ake busa a cikin kaho dukkan halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai gaba ɗayan su za su razana su firgita sai dai wanda Allah ya so shi kadai ne zai amuntu to wasu malamai da suka kalli wannan aya suka ce akwai busa ta musamman wanda za a yi ta razanar da jama'a sannan busa ta biyu wanda suka ce a ita ce za a mutu can da ubangiji ta'ala yake cewa wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ubangiji ta'ala yace a yinin alkiyama za a yi busa a cikin kaho idan an yi busan wato gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai gaba ɗayan su za su mutu sai wanda Allah ya so kawai ubangiji ta'ala yace thumma nufika fihi ukra fa idha hum qiyamu yanzuru sai ayi wata busa ta daban ubangiji ta'ala yace idan an yi sai ga maka jama'a sun yi tsaitsaye kowa yana jiran ina za a yi da shi to dan haka dai a takaice dai busa biyu ce za a yi busa ta farko jama'a za su razana in sun razana take yanke su mutu busa ta biyu idan an yi ta kuma kowa zai tashi daga cikin kaburbura shine ubangiji ta'ala yace wa nufika fi suri wato za a yi busa a cikin kaho fa jama'ana hum jama'a ubangiji ta'ala yace a wannan yini mun tara bayi gaba ɗayan su jama'an tarawa a fili wanda yake guda gaba ɗaya ubangiji ta'ala zai tattara al'ummu na farko tun daga adam har zuwa kiyama a fili guda wa aradina jahannama yawma idhil lil kafirina arda ubangiji ta'ala yace kuma a wannan yini da ake busa a cikin kaho ubangiji ta'ala yace zamu bujuro da wutar jahannama yawma idhin a wannan yini lil kafirina wato saboda kafirai ardan wato bujirowa ubangiji ta'ala yace zamu bujuro ta su ganta ido da ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda za a zo da wutar jahannama a ranar kiyama a hadisi sahihi. Manzon Allah yake cewa yuquta bi jahannama yawma idhin laha sab'una zimaman ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurunaha. Manzon Allah yake cewa a yinin alkiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama 70,000, kowace ragama daya daga cikin ragama 70,000 mala'ika 70,000 suke janye da ita, wal iyazu billahi, tana famar kwacewa 70,000 su 70,000, abinda zai baka miliyar daya da wajen ko 100,000 na da 100,000 ne ko miliyar daya. To miliyar 400,000 haka ne, miliyar 400,000 haka za a zo da adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama. To wanda girman mala'ika ɗaya tak ya isa da izinin Allah gaba ɗayan duniya ya kifar da ita ya jibiyar da ita, amma wutar jahannama ita kadai sai an zo da ita tana da ragama 70,000, kowace ragama ɗaya manzon Allah ya ce mala'ika 70,000 suke janye da ita, kenan mala'ika miliyar 400,000 haka za a zo da wutar jahannama a ranar kiyama, wal iyazu billahi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa aradina jahannama yawma izin, a ranar da ake busara a cikin kabo, Allah ya ce za mu bujuro da wutar jahannama ardan bujurowa lil kafirina, domin kafirai su ganta ido da ido, kamar yadda suke karyatawa a duniya, to za su ganta ido da ido, kamar yadda Allah yake faɗa a can cikin suratu Nur. Ubangiji ta'ala ya ce da su wannan ita ce wutar jahannama wadda kuwa kasance kuna karyatawa da ita a duniya. A fasihirun haza am antum la tusiru, shin yau ma dabar ne aka muku aka juyar da hankalinku ake muku ruha ido, ko kuma ba ku gani ne? Ubangiji ta'ala ya ce islauha fasbiru aw la tasbiru, wutar jahannama din za ku shiga ku kona a cikinta, ku dau hakuri ko kar ku dau hakuri duk daya. To shine Ubangiji ta'ala ya ce wa aradina jahannama, a wannan yini za mu bujuro da wutar jahannama ardan bujurowa lil kafirina, saboda kafirai su ganda su tabbatar da cewa akwai ta. Ubangiji ta'ala sai ya ce allazina su ne waɗanda kanat a'yunuhum fi gida'in an zikri, wato idanunsu ta kasance fi gida'in a cikin wani rihi an zikri game da alqur'ani na. An gane ko? In an karanta musu gaskiya ba sa, wato in an karanta musu gaskiya ba sa sauraron ta sauraro wanda yake na karba, kuma ba sa ganin ta balantana su bita. Shine Ubangiji ta'ala ya ce allazina su ne waɗanda kanat a'yunuhum, idanunsu suka zamanto fi gida'in a cikin wani rihi an zikiri game da alqur'ani na. Wa kanu la yastati'una sam'a, Ubangiji ta'ala yake cewa sun kasance ba sa iya sauraron shi sauraro wanda yake na karba. Idan ana karanta musu alqur'ani tamkar ana zuba ruwa a bayan ƙurya, saboda Allah ya riga ya kaddara musu tabewa da halaka. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa kanu sun kasance la yastati'una sam'a, wato ba sa iya sauraron shi sauraro wanda yake na karba, saboda Allah ya riga ya kaddara musu tabewa da halaka. Duk wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka, idan ya ga gaskiya to zai ganta a baibai, Allah zai maida al'amarin shi ya zamanto a baibai. Idan ya ga hanya ta gaskiya sai ya zaci cewa hanya ce ta bata ba zai yi ba, idan ya ga hanya ta bata take yin kisi ya bi ta sau da kafa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhizuhu sabila. Ubangiji ta'ala yake cewa wato da sanin zan juyar da waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da ya cancanta su yi girman kai, Ubangiji ta'ala yace da sanin zan juyar da su daga ayoyina. Idan sun ga dukkan wata aya wadda za ta iya nuna musu gaskiya, Ubangiji ta'ala yace la yu'minu biha, ba za su yi imani da ita ba. wa in yarau sabilar rushidi la yattakhizuhu sabila, idan sun ga tafarki wanda yake na shiriya to ba sa rukun shi a matsayin hanya ta bi. Wa in yarau sabilar gayyi yattakhizuhu sabila, idan sun ga hanya ta bata take yanke sai su rike ta akan cewa ita ce hanya ta bi. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, Ubangiji ta'ala ya ce sababin abin da ya sa muka sunkuyar da lamarinsu suke tafiya a baibai, domin sun karyata da ayoyinmu kuma sun kasance maraukana. Abin da ake gaya musu na gaskiya ba sa ji wanda yake na karba. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce allazina kanat ayunuhum fi gida'in an zikiri, su ne waɗanda idanunsu suka zamanto a cikin wani rihi an zikiri game da Alkur'ani, na ma'ana ba sa ganinsa. Wa kanu la yastati'una sam'a, kuma in an karanta musu ba sa iya sauraron shi sauraro wanda yake na karba. Kina wannan aya ta gaba za mu tashi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala Allahu azza wa jalla afahasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبنجي تعالى كيف فدا أفحسب الذين كفروا واتوشن ودندا سكا كافر تشيمون sun yi zaton an yattakhizu ibadi min duni awliya, shin sun yi zaton cewa mai da bayina da suka yi masoya banda ni sun yi zaton cewa ba zai fusatar da ni ba? A nan tambaya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ga waɗanda suka kafirce masa, suka riki wani suka bar shi, ma'ana suke bauta ma wani Allah ba Allah ba. Shine yace a fahasibal ladina kafaru, shin yanzu waɗanda suka kafirce mun sun yi zaton an yattakhizu ibadi min duni awliya, mai da bayina da suka yi masoya min duni banda ni, ma'ana suke bauta musu, sun yi zaton cewa ba zai fusatar da ni ba? Lafazin an yattakhizu an da abinda ke bayanta kenan fi tawilil masdar, ai ittikhazuhum ibadi min duni awliya, bayina da suka rike suka maida su masoya suke bauta musu. Ubangiji ta'ala yace wai shin suna zaton cewa wannan abu da suka yi ba zai fusatar da ni ba? Ubangiji ta'ala yace inna a'tadna jahannama, lalle mu munta na dutar jahannama nuzulan, Ubangiji ta'ala yace masauki ce lil kafirina ga waɗanda suka kafirce mu, ko kuma ka ce inna a'tadina jahannama, lalle mun tanadu tar jahannama nuzulan, a matsayin gara ce lil kafirina ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Domin in aka ce nuzul, wato shine abinda ake shirya ma baku na abinci, gara kenan a Hausa. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ sai ya ce nuzulan min ghafurur rahim, nuzulan ayyubi ya fatan gara ce ta musamman daga wajen Ubangiji wanda yake ma'abucin gafara ga duk wanda ya tuba maji kai game da bayinsa muminai. To shine anan yace inna a'tadna jahannama, lalle mun tanadu wutar jahannama, nuzulan wato gara ce lil kafiri, daga waɗanda suka kafirce mana. Wali yazi billahi a ce wutar jahannama ita ce gara wadda aka tanada ma mutum, gara ta yi muni. Wannan kenan Allah yana nuna mana sakamakon duk waɗanda suka riki wani ba Allah ba suke bauta musu, to wannan abu zai fusatar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sakamakon wanda ya mutu akan haka bai tuwo ba, to shine wutar jahannama. Shine kenan yace afa hasiban ladina kafaru, shin yanzu waɗanda suka kafirce mun sun yi zatan an yattakhizu ibadi min duni awliya, maidawar da suka ma bayina cewa su ne masoya banda ni, sun yi zatan cewa yin haka ba zai fusatar da ni ba? Sai yace inna a'tadna jahannama, lalle mun tanadu wutar jahannama, nuzulan wato masauki ne lil kafirina, ga duk waɗanda suka kafirce mu. Sai yace kul, Ubangiji ta'ala yace ce da su halnu nabbi'ukum, shin kuna so mu ba ku labari bil aktharina a'mala, ga waɗanda suka fi tabewa a wajen aiki, wanda suka fi kowa tabewa a wajen aiki. Ubangiji ta'ala sai ya ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wanda suka fi kowa tabewa ga aiki su ne waɗanda aikinsu ya ɓaci a rayuwarsu ta duniya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alhali su ko suna zatan cewa suna kyautatawa ga aiki, wanda su a iya tunaninsu suna aikata ayyukan da suke nihin su samu sakamako a gobe kiyama, alhali ko ba su san wannan aiki ko shekara dubu mutum yayi a ranar kiyama ba zai samu sakamakon lada a kan shi. Malamai suka fassara wannan aya, ma'ana shine wanda yake aiki aikin da Bahaushe yake cewa noman goje, an gane ku, ma'ana aiki wanda yake na bid'a. Shi dan bid'a tsammani yake abinda yake aikatawa na ibada zai samu sakamako akan wannan aiki nashi na bid'a a gobe kiyama, sai an waye gari ya gabaye da komai na sakamakon lada face azaba. Saboda zamu iske ka'ida, duk aikin da mutum zai aikata in dai bai yi ba akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, to Allah ba zai karbi wannan aiki ba, kuma ba za a samu sakamakon lada akan shi, komin kyawun niyya. An gane ku? Komin kyawun niyya in dai baka yi aiki ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar yace ayi, wallahi ba yanda za a yi ka samu sakamako akan wannan aiki a gobe kiyama, komin kyawun niyyarka. Saboda ka'ida kyawun niyya baya mai da aiki na bid'a ya zama ibada. Kyawun niyya baya mai da aiki na bid'a ya zama ibada. Yanzu misali, mutum ne ya zo maimakon sallah ta asar ana yin ta raka'a hudu sai ya ce takwas zai yi, shi kawai kyakkyawar niyya ce so yake wato ya bauta ma Ubangijin shi, shi raka'a takwas zai yi. Idan yayi wannan takwas kin kyawun niyyar shi zai sanya wannan raka'a takwas ta amsu a matsayin azhar. Ko kuma misali yanzu saboda kyawar niyya, yanzu dai ai muna cikin watan Sha'ban, sai mutum ya ce shi ba sai yayi jira Ramadan ba ya kama, tun a yanzu shi zai yi azumin shi a wannan wata zai. Shin idan yayi wannan azumi zai samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala? Domin ya yi azumi ne ba a lokacin da ya dace a yi ba. To don haka a nan Ubangiji ta'ala yake nuna mana cewa allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, su ne wanda aikinsu ya ɓaci a rayuwarsu ta duniya, domin ba su yi ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alhali su ko suna zatan cewa wai su suna kyautatawa ga aiki, suna ganin aiki ne suke mai kyau za su samu sakamako a ranar kiyama, sai a wayi gari kiyama daidai da lada musu kada zarra ba su da shi. Hadisin da yake tabbatar mana cewa kyawun niyya baya mai da aiki na bid'a ya zama ibada shine hadisin da yake cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Burda ibn Niyar wanda a ranar Idi Idin Layya Abu Burda Ibn Niyar Allah ya kara masa yadda da aka wayi gari ranar Layya kafin a je masallacin Idi da sassafe dabbar shi ta Layya ya janyo ta yanka kafin a je Idi tuntuna an dafa nama a gidan shi ya raba ma makwabtan shi kowa ya ci ana gama sallar Idi sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutba yana cewa duk wanda ya yanka layyar shi kafin a gama sallar Idi manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalin shi ba layya bace ba wanda ya yanka bayan gama sallar Idi manzon Allah ya ce shine ya yi layya Abu Burda sai ya tashi sai ya ce ya Rasulullahi ya ce ai tuntun nayi na gama ya ce makwabta gare ni talakawa ina bukatar naman layya ta ya fara kai bakin su kafin nauni ya je dan haka ina bukatar su fara cin naman layya ta kafin su ci nauni dan haka nayi sammako na yanka layya ta manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu laham dabbaka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ka ci ba layya ba kaga fa irin kyakkyawar niyya ta wannan sahabi shi ko makwabta ne yake da su talakawa yana bukatar su fara cin naman shi kafin su ci nauni yayi sammako ya yanka layyar shi kafin a je Idi inda kyawun niyya yana maida aiki na bid'a ya zama ibada to da layyar Abu Burda ta zama ibada da manzon Allah ya ce masa layyar ka tayi saboda ita layyar ibada ce wanda Allah ya kayyade mata lokaci lokacin ta shine bayan gama sallar Idi ko liman ya yanka layyar shi kafin a gama sallar nama ya ci ba layyar bace ba to dan haka shi aiki na bid'a koda kai da kyakkyawar niyya Allah ba zai karba ba dole sharadin aiki ya samu karbuwa sai ya dace ba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka zamu iske aya ta karshe ita ce take tabbatar mana sharada na karbuwar ayyuka a wajen Allah shine kyakkyawar niyya sannan da mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan ubangiji ta'ala yace kul ce da su halanu nabiyukum shin kuna so mu ba ku labari bil aksarina a'mala da waɗanda suka fi kowa tabewa ga aiki ma'ana wanda suka fi kowa tabewa a wajen aiki sai yace allazina dalla sa'yuhu sune waɗanda aikin su ya baci fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya domin aiki ne suka yi akan bid'a wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunna alhali su ko suna zaton cewa suna kyautatawa ga aiki suna zaton cewa aikin da suke aiki ne na kware za su samu sakamako a gobe kiyama sai an wayi gari kiyama su ga sun yi aikin banza ubangiji ta'ala sai ya ce ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wadannan sune wadanda suka kafirce da ayoyin ubangijin su wali ka'ihi da haduwa da shi suka kafirce game da haduwa da shi fa habidat a'maluhum ubangiji ta'ala yace aikin su kwata kwata wato ya baci falanu kimu lahum yawmal qiyamati wazna ubangiji ta'ala yace a ranar kiyama yace ba za mu girka musu wazna wato wani abu ma'ana ba za mu girka musu skidi domin a auna ayyukan su ba su da aikin da za a auna saboda aikin da suka yi ba su yi shi ba akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani ta hada Yahudawa da Nasarawa wanda su Yahudawa da Nasarawa zatau suke addinin su ne Yahudanci zai amfane su a ranar kiyama kamar yadda su ɗan mushaw suke zaton cewa addinin su na mushaw zai amfane su a ranar kiyama haka da duk waɗanda suke aiki na bid'a ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su aya ta hada da su an gane ko shine yace fa habibat a'maluhum ubangiji ta'ala yace ayyukan su sun zube falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna ubangiji ta'ala yace ba za mu tabbatar musu wazanan wani nauyi yawmal qiyamati a ranar kiyama wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja akan cewa a ranar kiyama na daga cikin awan da za a yi dan adam kin shine za a dauko a dora akan sikeli kai da kanka mai aikin za a dauko ka akan sikeli a dora ka wanda awu ayinin alkiyama kusan kada uku ne wani lokaci shi mai aikin shine ake dorawa akan bizanin a auna wani lokaci ayyukan da ka aikata na ibada su ne Allah zai jassama su, su ne za a dora a cikin suke da ma'auna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhuru shadrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Ash-shahid cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadar walhamdulillahi tana cika suke ne. To ita alhamdulillah ita ce Allah zai maida ta wani gangan jiki a dora ta akan sikelin auna. Haka a hadisi sahihi da yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila arrahman saqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. Manzo Allah yace kalimomi guda biyu masu saukin fada akan halishi waɗanda suke masu matukar soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda suke kuma masu nauyi a cikin mizani a ranar kiyama, shine subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. Waɗannan hadisi suna tabbatar da cewa wani lokacin kenan abinda ka aikata na ibada shine za a kawo a dora akan sikilin auna. Sannan wani lokaci kuma littafin aikin da bawa ya aikata littafin aikin shine za a dora, kamar hadisin sijillat wanda za a zo da bawon da za a baje masa da tattafai da riba ɗe na miyagun ayyukansa, sannan da wani ɗan kart wadda ke cikin ta la ilaha illallah su ne za a auna a ranar kiyama. Manzo Allah ya ce wannan kati wadda ke akwai la ilaha illallah za ta rinjayi littafi da riba ɗaya. Sannan wannan kuma aya sai take nuna cewa mai aikin shi ne za a dora a kan sikeli a auna. Kamar yadda wato wata rana Abdullahi ɗan Mas'ud ya kama iccen aswaki ya hau, ya dan kakkado ya kakkado ma dabobi, iska sai ta ringa rau da icca, izarikin shi zanan shi sai danye dan yayi, sai sahabbai suka ganshi mutum ne wanda yake ramin mai kubrin shi siri siri, sai suke dariya. Manzon Allah sai yake cewa kuna masa dariya, yace wallahi wannan kubri na Abdullahi dan Mas'ud yafi dutsin Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama. Kaga wannan hadisi shi ma yana tabbatar da cewa ashe dan adam shine za a auna. Kuma haka hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamati la yazinu inda Allahi janaha ba'uda. Manzon Allah yace a ranar kiyama yace za a zo da mutum wanda yake koshashi mai kiba a ranar kiyama, a zo a dora shi akan sikili a auna. Manzon Allah yace ba zai yi nauyin fufukin sauro ba. Sai yake cewa ikra'u in shi'tum falan qimu lahum yawmal qiyamati wazna. In har kuna so ku gane da haka ku karanta fadar Allah subhanahu wata'ala falan qimu lahum yawmal qiyamati wazna, wadannan ba za mu tabbatar musu wani nauyi a ranar kiyama, ko an dora su akan sikeli ba za su yi nauyi ba, dire da fufukin sauro ba za su yi ba, saboda a rayuwar duniya tuntun sun bata ayyukansu. Shine Ubangiji ta'ala sai yace zalika jaza'uhum jahannamu. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan wato sakamakonsu ita ce wutar jahannama, bima kafaru a sababin kafircewa da suka ma Ubangijinsu. Wata kazu ayati, Ubangiji ta'ala ya ce sun maida ayoyina wa rusuli da manzannina huzuwan abin izgide, ma'ana sun maida ayoyin Ubangiji da manzannin da ya turo musu abin izgide, don haka Ubangiji ta'ala ya sakauta musu da wutar jahannama. Sai yace innal ladhina amanu wa amilus salihati, Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka gasgata Ubangijin su, suka gasgata manzanninsa, wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakanin su da Ubangijin su, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, Ubangiji ta'ala yace aljannatu firdausi ta kasance ita ce garar su a ranar kiyama, ma'ana gara ta musamman da Allah ya shirya musu ita ce aljannatu firdausi, wanda jannatul firdaus ita ce fiyayyar aljanna daga cikin aljannar da Allah ya tanada ma bayinsa gaba daya. Don haka a cikin hadisi sahihi na cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus, in za ku roki Allah aljanna ku roke shi aljanna ta firdaus. Manzon Allah sai yace fa innahu awsadul janna wa a'la aljanna, domin ita ce fiyayyar aljanna ita ce mafi daukakar aljanna. Manzon Allah ya ce wa fawqahu arshur rahman, wato saman jannatul firdaus wato al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala take. sannan sai yace wa minhu tanfajiru anharul janna, kuramun aljanna gaba daya wanda Allah ya tana dama mu'mine daga cikin aljanna ta firdaus suke bubugowa. Sai in yan jannatul firdaus sun sha, sannan zai zo sauran aljanna da Allah ya tana dama bayansa. To dan haka aljanna jannatul firdaus wannan ita ce fiyayyar aljanna. Waɗanda suka yi imani da Ubangiji suka aikata ayyuka na ƙwarai, to su ne Allah ya tana dama jannatul firdaus a matsayin cewa ita ce masaukinsu, ko kuma ka ce ita ce garinsu. Shi ne ya ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka yi imani da manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, aljannatul firdaus ta zamanto ita ce masaukinsu a ranar kiyama. Allah ya sanya mu a cikin su. Khalidina fiha, Ubangiji ta'ala yace in sun shiga masu dawwama ne a cikin ta har abada, la yabuguna anha hiwala, Ubangiji ta'ala yace ba sa neman juyawa ga barinta, ma'ana ba sa neman cewa a canza musu wuri daga ita a hudda su a kai su wannan. An gane ku? Yanda shi dan aljanna in an shigar da shi ya wadatu da matsayin da Allah ya ajiye shi, kuma shi a karan kanshi ba zai nemi cewa a fitar da shi, sannan kuma ba za a fitar da shi ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hijr, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, wahala ba ta shafar ƴan aljanna a gidan aljanna, kuma su ƴan aljanna ba ababen fitarwa bane daga aljanna. Shine anan Allah ya ce la yabuguna anha hiwala, ba sa neman juyawa daga gabarin aljanna ta firdaus. Ubangiji ta'ala ya ce kul law kana al-bahru midadan, ce da su inda a ce tekun duniya gaba daya wato za ta zama taddawa, ma'ana tekun duniya gaba daya zai zama taddawa, dukkan ruwan da yake cikin duniya gaba daya ya zama taddawa. In aka ce midad, wato shine kenan taddawa a Hausa, ko kuma a Turanci kenan ka ce ya zama ankar wanda ake rubutu da shi, a ce gaba ɗaya ruwan duniya ya zama kenan taddawa. Shine Allah ya ce kul ce da su laukanal baharu, da a ce tekun duniya gaba ɗaya zai zamanto midadan taddawa, li kalimati rabbi, domin rubuce kalimomin Ubangiji na. Ubangiji ta'ala ya ce la nafidal baharu, na rantse da girma na da buwayata. Ubangiji ta'ala ya ce lalle ne wannan teku gaba ɗayansa zai ƙare, kabla an tamfa da kalimatu rabbi, kafin kalmomin Ubangiji na su kare, kafin a ida rubucewa gaba ɗaya tekun za ta kare. Ubangiji ta'ala ya ce walauci ina bi mislihi madada, ko da za mu zo da kwatankwacin tekun, wato gadadi kenan, tekun ya kare, a ƙara zauwa da wani tekun shi ma ya zama taddawa, a ci gaba da rubutawa, to wannan teku shi ma zai kare, kuma kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a ida rubuce su ba. Haka a can cikin suratul Luqman, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim. Ubangiji ta'ala yace ce da su walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun, a ce dukkan itacen da suke duran ƙasa gaba ɗayan su su zama alƙalima, duk wani icce da ka sani a duniya gaba ɗaya a hike shi ya zama alƙalami, wal bahru yamudduhu, sannan wato tekun duniya gaba ɗaya shi kuma ya zamanto taddawa, a ringa tsoma waɗannan alƙalima ana rubuta kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Min ba'dihi sab'atu abhurin, bayan tekun da yake duniya gaba ɗaya a zo da kwatankwacin shi su bakwai. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce min ba'dihi sab'atu abhurin, sai ya ce ma nafidat kalimatullah, wannan tekun duniya da waɗannan alƙalima gaba ɗaya za su ƙare, da linkin wannan tekun su bakwai gaba ɗaya zai ƙare, kalmomin Ubangiji subhanahu wata'ala ba su ƙare ba. Wannan yana nuna mana girman Ubangiji subhanahu wata'ala da faɗin iliminsa. Sai ya ce walau ji'ina bi mislihi madada, shine yace kul law kana al bahru midadan, ce da su inda tekun duniya gaba ɗaya zai zama taddawa, li kalimati rabbi, domin rubuce kalmomin Ubangiji na, la nafida al bahru, Ubangiji ta'ala yace lalle ne wato teku zai kare gaba ɗaya, kabla an tanfa da kalimatu rabbi, kafin kalmomin Ubangiji na su kare, walau ji ina bi mislihi madada, Ubangiji ta'ala ya ce ko da za mu zo da kwatankwacin tekun madadan gadadi a ce wannan tekun ya kare, a zo da wani teku shi ma zai kare, kalmomin ba su kare ba. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul inna ma ana basharun mislukum, ce da su ku san da cewa kadai ni dai mutum ne tamkar ku, yuha ilayya, ana yi mun wahayi, bambanci na da ku kenan, ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid, cewa Allahnku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada, ilahun wahid abun bauta ne wanda yake daya daya. Wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa allama Allahu rasulahu tawadu'a li alla yazhuwa ala kharqihi fa amarahu an yuqirra fa yaqulu inni adamiyyun mislukum illa annani khusistu bil wahyi wa akramani Allahu bihi. Ubangiji ta'ala ya umarci manzansa ya sanar da shi yanda zai kaskanta kanshi, an gane ko, ya nuna cewa shi dan adam ne tamkar mu, yanda muke ci muke sha shi ma haka yake ci yake sha, yanda muke rashin lafiya haka yake rashin lafiya, yanda muke zuwa kasuwa haka yake zuwa kasuwa, yanda baya iya janyo ma kansa amfani ko mun kankantar shi mu ma haka ba ma iya janyo ma kanmu amfani, yanda kuma ba ma iya ije ma kanmu cuta ko mu yayi mu haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan Allah ya ce masa kul ce da su inna ma ana basharun mislukum, ni dai mutum ne tamkar ku, an gane ko, Allah ya ce ya fada da bakin shi su ji, domin waka a bakin mai ita tafi dadi, an gane ko, Allah ya ce ga ya musu cewa kai dai mutum ne tamkar su kenan ta bangaren halitta, yanda kowa daga cikin mu anan an samar da shi ta hanyar uwa da uba, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samar da shi ta hanyar uwa da uba, mahaifinsa Abdullahi mahaifiyarsa Amina, yanda muke ci muke sha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma dan adam ne yana ci yana sha, yanda muke rashin lafiya shi ma haka yana rashin lafiya, yanda ba ma iya janyo ma kanmu amfani ba ma iya ije ma kanmu cuta shi ma haka baya iya janyo ma kansa amfani baya iya ije ma kansa cuta. Idan kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan adam bane, to sai ka nema masa mahalli, in kace aljani ne to wannan ka tauye darajar shi, an gane ko, domin dan adam ya fi aljani daraja, kuma in kace mala'ika ne to sai mu hada ka da fadar Allah subhanahu wata'ala qul la aqulu lakum indi khaza'inul lahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ubangiji ta'ala yace ga ya musu su ji, la aqulu lakum inni khaza'inul lahi, bazan ce muku ba taskokin jin kan Ubangiji subhanahu wata'ala nawa ne, in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama, an gane ku, taskoki na rahama a hannun Allah suke, shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama, kuma wala aqulu lakum inni malak, bazan ce muku ba ni mala'ika ne, an gane ku, kaga anan Allah yace ga ya musu ce kai ba mala'ika bane, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba komai nake biya ba face abinda aka yi mun wahayi, kuma a can Ubangiji ta'ala yace ga ya musu kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ce da su ni bana iya mallaka ma kaina janyo wani amfani ko ije ma kaina cuta, wala a'lamu al-ghaiba kuma ni ban san gaibu ba, an gane ku, wannan walau kuntu a'lamu al-ghaiba, da a ce na san gaibu lastakthartu min al-khairi, da na yawaita ma kaina al-khairi wama massani yasu, da wata mugunta bata shafe ni ba, nan Allah yace ya fada ma jama'a su ji, inda a ce ya san gaibu to da ya yawaita ma kansa al-khairi, da kuma duk wata mugunta bata shafe shi ba, to dan haka ta bangaren halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam, an gane ku, dan haka a wani hadisi sahihi da aka sallaci sallah ta al-asr manzon Allah yayin raka'a biyu ya salamci ya koma gefen masallaci, wani sahabi yazo ya tunatar da shi yace ya rasulullahi raka'a biyu kai, ya tambayi sahabbai shin abinda wani ya fada haka ne, suka ce kwarai abinda zuliyade ne ya fada haka ne, manzo Allah ya tashi ya koma mahallinsa ya ci ko sallah da ya salamci Yesu jada ba adi manzo Allah sai yake cewa innama ana basharu an saka matan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni kusan da cewa ni dan adam ne ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa inna manta manzo Allah ya ce ku tunatar da ni dan ka ce manzon Allah mutum ne wannan baka tauye darajar shi ba dan adam ne domin ba mala'ika bane kuma ba aljali bane ba illa kasancewar darajar shi tafi darajar dukkan abinda Allah ya halitta duk abinda Allah ya halitta mai daraja tun daga adam har zuwa kiyama inda zaka dora su a tafin sikeli ka dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafin da manzon Allah zai rinjaye shi to dan haka shine yace innama ana basharun mislukum kusan da cewa ni dai dan adam ne tamkar ku kenan ta bangaren halitta bambanci na da ku yuha ilayya ana yi mun wahayi babu wata daraja ku sama da yin wahayi domin annabta da manzanci shine kululuwa a wajen daraja a wajen ubangiji subhanahu wataala shi ko Allah ya hada masa wannan matsayi guda biyu annabi ne manzo ne daga cikin manzannin kuma yana daga cikin ulul azumi guda biyar a cikin ulul azumi kuma shine fiyayye kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake fada yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama manzo Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar qiyama gaba daya yace babu wani annabi tun daga adam har zuwa kaina yace gaba dayan annabawan suna karkashin tutata kuma yace ni ne farkon wanda kabari zai tsage in dago kai in an yi gusa ta tashi a ranar kiyama manzo Allah yace kuma ni ne farkon wato wanda kenan zai shiga aljanna shine farkon wanda zai shiga aljanna sai in ya shiga sannan kowa zai shiga shine yake cewa yuha ilayya ana mun wahayi annama ilahukum cewa abun bautar ku wanda ya cancanta ku kada ya tashi a cikin ibada ilahun wahid abun bauta ne daya wanda ba shi da abokin tarayya faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda ya zamanto yana kaunar haduwa da ubangijin sa ma'ana aljanna ta zamanto makomarsa falyamal amalan salihan ya aikata aiki na gurai wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada kada ya daidaita ahadan mutum daya bi ibadati rabbihi da bautar ubangijin sa ma'ana kada ka daidaita wani da ubangijin ka subhanahu wataala a cikin ibada kalima ta yarju an ciro ta daga arraja arraja shi kuma yana daga cikin zawatul abdad yana daukan al'amal ma'ana guri sannan kuma yana daukan al-khawf dan haka kana iya cewa faman kana yarju liqa rabbihi duk wanda ya zamanto yana tsoron haduwa da ubangijin sa kenan kada wuta ta zama makomar shi kenan falya amal amadan saliha ya aikata aiki na kwarai wannan aiki na kwarai shine zai zame masa garkuwa tsakanin shi da wuta me ake nihi da al'amalus salih al'amalus salih shine aikin da aka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuma kada ya hada bautar ubangijin sa da wani kenan wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayani game da sharuɗa na karɓuwar aiki an gane ko sharadi na farko shine kyautata niyya kai dan Allah dan haka anan yace wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada a cikin sunna dalilin da yake tabbatar da haka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa sharadi na biyu shine yace falya amal amalan saliha ya aikata aiki na kwarai shine wanda kai shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili daga cikin sunna shine hadisin da yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddu duk wanda ya aikata aikin da babu umarnin mu akan sa za a watsar masa da aikin sa ba za a karba ba dan haka kenan sharadin aiki ya karbu a wajen ubangiji subhanahu wataala a farko mutum sai yayi dan Allah abu na biyu sai kai kokarin yi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar nan muka zo karshen wannan sura da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر